غيري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مرساك سادواء ونم درين لهدي نرانا السبر شاتر قوتا محرم شكرا تدبو ديا da dari hudu ko ce sha biyu ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya diri da 27 ga watan 6 shekara ta 2026 miladiya. In ba manta ba, muna cikin kitabul jihad, mun kuma biya darasi 121 za mu tashi 121. Hadisi mai lamba ta 406 za mu tashi hadisi mai lamba ta 407. Shafi na 90 a wata nuskar. A wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam As-Sughra na Sheikh Malami Abdul Wahid ibn Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi Al-Jama'ili rahmatullahi alayhi, a wannan masallaci mai albarka na marigayi Alhaji Bashir Usman Toba da ke unguwar Gandun Albasa. Malaji a cikin kitabul jihad, littafin da yake magana akan jihadi, kitab na kusan karshe, biyun karshe a littafin. Alhadisu sabiu ba'da al-arba'umi'a, hadisi na 407. An Abi Qatada al-Ansari radiyallahu an, an karbo daga Abu Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda, kale yace kharajna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mun fito tare da manzo tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi, ila Hunain, zuwa ga Hunain. Wa zakara qissa, sai bayani qissa doguwa. Kowa ya san Hunain da Allah ya bayani a suratu Tauba, wa yawma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum fi'atukum shay'an. Saboda haka a ranar Hunain Allah ya jarrabu mu'minai, amma daga baya abubuwa sun koma daidai, saboda daidai lokacin suna ganin wato sun yi yawa, musulmi sun shiga, an shiga musulunci da yawa, sai suke cewa in daidan yawa ne yau, ai ba za a yi rinjaye a kanmu ba. To ne janyo Allah ya jarrabu mu'minai aka fara kuma ɗibansu. Saboda Allah baya so ka yi la'akari da abin da ya mana kowane iri ne na dukiya ko ilimi ko ƙarfi, ka riƙa jin ka'isa, to sai Allah ya jarrabe ka. To sai ya jarrabu mu'minai a wannan lokacin. Fa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, to annabi alayhi salatu wasalam ya faɗi wani abu da ya zaburar da mu'minai bayan jarabawa ta kauyace, man qatala qatilan lahu alayhi bayyinatun, duk wanda ya kashe wato wani qatilan lahu, duk wanda ya kashe qatilan lahu alayhi bayyina, duk wanda ya kashe wani abun kashewa nasa wanda kuke gwabzawa tsakaninka da shi, kana musulmi yana kafiri, lahu alaihi bayyina, kuma kana da hujja akan cewa kai ka kashe shi, shi da cewa kai ne ka karasa shi, ya karasa lahira, sai ce falahu talabuhu, to duk tubansa naka ne, tube, haka malamanmu na zauri suke cewa tube shi ne kayan jikinsa da ya sako na yaki. To wannan tuban kaga an gama yaki, an je ai tube shi zai ya aji silke ne na gwal ko na azurfa, takobi ce ta gwal ko ta azurfa, duk wannan kayayyakin da suke na yaƙi da makudan kuɗi ake yinsu, ko gwal ko azurfa. To kaga a ce faɗin rigar ƙirjin mutum gaba ɗaya gwal ne, ai bilonia ne. To shi ne annabi alaihi salatu wasalam ce duk wanda ka kashe, in dai kana da shaida kai ka kashe shi, to tubansa duk kayan jikinsa ya zama naka, kafin a zo rabon ganima kuma wannan naka ne kawai, shine falahu salabuhu, yana da tubansa qalaha talatan, sai da annabi ya faɗa haka sau uku. Wannan hadisi ne gajere, abubuwan da za mu koya a kai abubuwa ne kamar haka, uku zuwa hudu. Fiqhul hadis na farko is isbatu salabi lil qatil, annabi ya tabbatar da tube kayan jikin mamaci wanda aka kashe kafiri, lil qatil ga wanda ya kashe shin, li umumil hadis saboda gamewar hadisin dai kenan. Na biyu, wa hadha nau'un min anwa'il hasi ala al jihad, wannan nau'i ne daga cikin nau'o'in kwadaitarwa wajen jihadi. Kaga duk da mutum ya fito dan Allah, ai za a kara ma karfin gwiwa. Yawwa. Na biyu, yace sharadu an yakuna lil qatil bayyina, amma an kafa sharadin cewa wanda ya kashe kafiri ya zamto yana da hujja, tadullu ala annahu huwa al qatil, wanda za ta nuna cewa lallai shi ya kashe din, li yakhudha salab, dan ya dauki wannan tuban. Na uku, jawazu i'adatul kalam, ya halatta kamar mai tazance, litambihi ala ahammiyati, dan ka kwadaitar da kai fadakarwa akan mahimmancin wannan zancen. Kaga annabi ai ya fada hasa uku, duk wanda ya kashe mamaci falahu salabuhu, man katala katilan falahu salabu, zai dai fada hasa uku, katilan lahu alaihi bayyina falahu salabuhu, au tawkidihi, ko kuma ka karfafe shi, liyo fadda a kiyaye, wa gairu zalik, da wani haka. Al-hadisu saminu ba'da al-arba'u mi'a, hadisi na 408, an Salamata bin al-Aqwa radiyallahu anhu, an karbo daga Salama dan Aqwa, Allah ya kara masa yadda, kala yace shine sahabin da yayi wa annabi mubaya'a sau uku a bai'atu ridwan, yaje ya dawo ya kuma zuwa ya dawo. Sau biyu, kowa yana zuwa ya mubaya'a sau ɗaya, amma shi sau biyu yayi tasa. Salamata bin al-Aqwa a kansu kuma aya ta sauka, laqad radiyallahu anil mu'minin, kale yace atan nabiy sallallahu alaihi wasallam aynun min al-mushrikin, wan dan leken asiri cikin mushrikai ya zo gurin annabi alaihi salatu wasalam, wa huwa fi safarihi, yana cikin kan hanyar tafiyarsa, dan leken asiri shi za ka kirawo shi aynu, dan sa ido kenan. Eh, so da haka an fajalasa inda ashabihi ya tahaddath, sai zo zauna cikin sahabban annabi yana ta hira da su, a shi dan leke asiri ne, spy ne. Su man fatala, bayan nan sai silale, al-infital silalewa kenan, mutum ya fita ya tafi ba a sani ba, sai silale. Fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace ina wanda ya zo nan yana ta hira da ku, aka ce ai ba gan shi ba, yace udlubu, duk inda yake ku nemo shi, waqtuluhu, ku kashe shi, ku kawo shi ko da rai ko a mace kenan, duk inda yake ku nemo shi. Salamata bin al-Aqwa yace da aka shiga neman sa ni, sai Allah ya bani sa'a, fa qataltuhu, na ganshi kawai na kammar, na kashe shi, fa nafalani salabahu, sai annabi ya kara min da tubansa, annaflu dama ziyada kenan, annabi ya kara min da tubansa, kayan jikinsa da ya zo da su, duk wannan kayan masu tsada, annabi ya ce a tube a bawa Salamata bin al-Aqwa. Wa fi riwayatin faqala, a wata riwaya cewa man qatala rajul, annabi ne ya tambaya ya ce waye kashe wannan mutumin dan leken asiri, faqalu shi suka ce ibn al-Aqwa, Salamata bin al-Aqwa ne, faqala shi ce lahu salabuhu ajma, duk tubansa gaba ɗaya nasa ne, gaba ɗaya a ɗiba a bashi. Kuma kaga a dokar turawan yamma ma a yanzu dan leken asiri ya kashe jaji. Fiqhul hadith istihbabu julusi al-imami ma ashabihi wa atba'ihi wa junudihi yatahaddath ma'ahum fima yuhimmuhum wa yanfa'uhum, Malik yace an so imam jagora ya rika zama da waɗanda suke a ƙarƙashinsa da mabiyansa da rundunarsa, yana tattaunawa da su. An so haka cikin abin da yake da muhimmanci a gare su da kuma zai amfane su. Wata alimul ilmi da karantar da karatu khususan fil asfar waqtul hajati ilayhi, musamman an yi tafiya an samu guri a zauna to a tattauna wani abu mai muhimmanci. Na biyu, anna al-imam la yanhajibu anil nas, dan kana al-imam ko jagora ba bai halatta kuma ka koye kanka ga warin mutane ba, kai ba a ganin ka, indai a ganka kawai fitowa kai kai abinda za ka yi ka tafi, ko zuwa aka yi sallama da kai ba ka fitowa, bai halatta ba. Na uku, al-amru bi talabi al-jasus al-kafir al-harbi, ya halatta ba da umarnin kamo al-ayn shine al-jasus dan leken asiri wanda yake kafiri wanda yazo da niyyar yaki, wa katlihi kuma ya halatta a kashe shi. Malamai sun yi ijma'i akan wannan. Na hudu, jazaul jasus al-kafir qatluhu, sakamakon dan leken asiri kafiri shine a kashe shi, li'annahu kashafa auratil muslimi, domin ya yayi al'auran musulmi, sun yi sirri ya zo ya bayyana. Wa makani da'afi fihim, ya je yana gaya wasu gurin da suke da rauni, weakness din su. Sai malai yace bi khilafin rusul, amma banda jakadu yan aiki, duk wanda aka aiko a musulunci in aiko shi aka yi daga gurin kafirai ba a taba shi, to banda su. Fa innahum la yu'dhun, su ba a cutar da su, wali annahum du'atu salami, yau wasu sun zo ne a dan wato cikin yarjejeniya da kwanciyar hankali. Wa hadha mimma atina dinul islam, wannan yana daya daga kyawawan al'amuran musulunci. Na biyar, annal qatila yustahiqu salabu mimman yaqtuluhu, wanda ya yi kisa ya tantance a bashi tube ga wanda ya kashe. Na shida, annahu yustahiqu salabul maqtul, ya tantance a bashi tuban wanda aka kashe. Wa in kana hadhal akhir hariban, duk da cewa shi wannan din fa guduwa yake, shi wannan da ake magana akai. Na bakwai, istibabu su'alil hakimi min qatlil adu, ya wato abin so ne a tambayi mai hukunci dangane da ya ko kashe abokin gaba. Wa an kulli fi'lin hasanin maqbul wa sana'i 'ala shada'i wa ikramihi lima qaddam, sannan kuma ko kuma istibabu su'alil hakim man qatlil adu, an so shi jagora ya tambaya wane ne, waye ya kashe abokin gaban nan, waye. Wa an kulli fi'lin hasanin maqbul, duk wani aikin alheri aka yi ka ce waye yayi, ka tambaya dan me, li'annahum du'a malati wa sana'u 'ala shada'i, kuma ka yabawa wanda yayi gwarzantaka wa ikrami da karama shi lima qaddam, saboda abin da ya gabata. Na takwas, jawazu sadai min gairi qasrin, ya halatta kai kafiya a magana ba tare da kallafawa kai ba, wato karshen magana ka ta kare da wani harafi, amma kada kai taklifi, kawai in zuwa ta yi shikenan. Na tara, jawazu da'atul imam fil ma'ruf, ya halatta aiwa jagora biyayya cikin abin da yayi umarni kyawawa. Na goma, suratu istijabati sahaba radiyallahu anhum li amri rasul, gaggawar amsawar kiran da annabi yayi dangane da wato a gurin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya bada umarni suke amsawa. Na shaɗe, dalilin ala shaja'ati sahaba, wannan hadisi dalili ne akan gwarzantakan sahabbai radiyallahu anhum alal umum gaba daya, wa Salama ibn al-Aqwa radiyallahu anhu alal khusus, da kuma Salama ibn al-Aqwa a kebance. Na karshe, insha biyu, ida'ul qatil jami'a salaf, wanda ya kashe din sai a bashi gaba daya tuban, kar a rage ma komai, kuma an zo rabon gani ma a raba da shi. Al-hadisu tasiu ba'da al-arba'umiya, hadisi na 409, ana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala, Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda, yace ya kara musu yadda shi da mahaifinsa, yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sariyatan ila najd, annabi ya aika wata tawaga. Dama sariya shine rundunar yakin da ba annabi a ciki, ita ce sariya. Ya aika ta zuwa ga najd, fa karatu biha. Abdullahi da Umar yace ni ma na fito ina ciki, fa sabna iblan wa ganaman, sai muka sami wato iblan shanu a murakuma wa ganaman da timakai. Fa balagat sumanuna isnai ashara ba'iran, yace rabon mu sai da yake kowa zai da aka bashi raƙumi 12. Wa nafalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'iran ba'iran, bayan an gama ya ƙara mana ɗaiɗai nawa kenan 13 shine nafalana, nafila dama daɗi kenan. To me za mu koya a wannan hadisin? Shi ma malaiti na ɗaya ita babu ba a fistara ya lil jihad, an so ka aika wata ƙaramar rundina don su je mai jihadi. Wai da hafil aduwi da raunana abokan gaba. Na biyu isbatun nafili, an tabbatar da ƙari, ziyaratun ala asumil ganimin, ƙari akan rabon masu ganima. Idan al-imamu maslahatan fi zalik, idan jagora liman ya ga yiwuwar haka, maslaha akan yin haka. Na uku taqsimul ganima, raba ganima. Wa hadha mimma kasad bi hadhihi al-umma, wannan yana cikin abin da aka kebance wannan al'ummar da shi. Sauran al'umma idan suka samu ganima ajiyewa suke wuta ta cinye, shine Allah ya karbi yakin da kuka kenan. Amma cikin kususira annabi alaihi salatu wasalam, muta ma al'ummar in ta samu ganima rabawa ake. Na ƙarshe na biyar itibatu tanfil litargibi fi tahsili masalihil qital, tabbatar da ƙari don kwadaitarwa wajen wato kawo maslaha ta yaƙi. Al-hadithu al-ashiru ba'da al-arba'umi'a, hadithi na 410. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربو دغ عبد الله بن عمر الله يقرا مسي يداسو بين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يتي اذا جمع الله عز وجل الاولين والاخرين اذا الله مروكين سركي رانا القيامه يتترى متانن فرقو دنا كرشي يرفع لكل غادر لواء ذا دغا وكوونا لكل غادر وكوونا دن يودرا za a daga masa liwa'un tuta, su alamar su kenan mayar da rara da alkiyama, za a gansu da tuta, kuma a jikin tutar fa yuqalu hadhihi gadratu fulan bin fulan, anan ne za a ce wannan ita ce yaudarar wani dan wani. A kowane bangare takara ya fito yace zai mana fanfan fura da nono zai ba, mayaudari ne za a rubuta a sama cewa wannan mayaudari ne. Kowane irin bangare yaudara ta kowace fuska, ballantana a filin yaki. Kisa annabi alaihi salatu wasalam za ku ga ya hana yaudara a filin yaki, ya hana. An fahimta da kyau ko? To saboda haka shine domin algadiru shine tarkul wafa, rashin cika alkawari. Domin duk wanda ya amince ma akan jininsa ko mutuncinsa ko wata magana ko dukiya, ka haince shi, kai ne cikakken mai yaudari. Wayanna abubuwan guda hudu da na faɗa, duk wanda ya yaudara a cikin su mai yaudari, sunansa mai yaudari. Idan mutum ya zo ya gaya ma maganar da baya so kowa ya ji ka je ka faɗa, ka zama mai yaudari, ka haince shi. An fahimta da kyau ko? Haka nan ballantana jini ko mutuncin mutum, ka je ka rubuta wani abu da zai taɓa man mutunci ko dukiya, duk wayanna abubuwan jini, mutunci, sirrin mutum ya gaya ma magana, duk lokacin da kaga mutum yana, annabi yace duk wanda yazo yana ma magana kaga yana juyawa, to ba sai ya ce ma amana ba. Ko kuma in yace ina son ganin ka da Allah ina da wata magana da kai, ko kuna kana cikin jama'a ya kira ka, ai ba sai ya ce ma amana ba. Bayan abin nan na yara da za a ce amanatin amana, a'a, ai yadda kawai yanayin aikin sa ya nuna shine amanar. dan da yana so kowa ya ji ya faɗa a cikin sauran mutanen mana. Yawwa, kisa ya kaga annabi yayi yaki wasu a baya saboda yaudara, kamar yadda za mu ji wani hadisi da zai kawo yanzu. Annabi baya son yaudara kwata-kwata, don mai yaudari ha'ini ne shi, ya duk wato sifofi na rashin kyautawa sun tabbata ga mai yaudari. Domin waɗanda suka amince da kai su kuma sun shiga wani abin daban banda wannan, sun ɗauka wannan abin da aka tattauna da kai an gama da shi. To idan kai yaudare su, gada da su baya. Isa kaga ya karkashin ayar yawma nad'u kullu unasin bi imamihim, malamai sun tafassara yawa. To me za mu koya karkashin hadisin? Na daya, nahyul imami anil gadiri fi uhudihi li ra'iyatihi aw lil kuffar aw gadiri aw gadirihi للامانه التي قلدها اليه لرعيته. مالي تعالى جاغورا شوغبا دنگane da yin yaudara cikin alƙawarin da ya daukarwa wanda yake jagoranta, ko kuma ya daukarwa kafiran amana, ko wata amana da aka bai shi yati. Nabiyu galadu tahrimul gadari min sahibil wilayati al'amma wa ghairi min jami'il muslimin, takuda wato galazu kai girman haramta yaudara ga wanda yake gwamna ko ciyaman ko wanda yake da rike da wani mukami, kawai duk wanda yake da rike da wani mukami akwai wato kakkausar magana akan wanda yake yaudara. Na uku, uqubatul gadari, uqubar da za a yi wa wanda yake yaudara, domin za a kunyata shi ne ranar alkiyama. Haisu yuftadahu amama al-khalqi yawm al-qiyama, ta yadda za a kunyata shi a gaban mutane ranar al-qiyama. Na hudu, anna an-nasa yunsabuna yawm al-qiyamati ila abaihim, ashe mutane da aka ce fulan ibnu fulan anan baya da yace hadhihi gadiratu fulan ibnu fulan, sai yace ashe mutane za a dingina su ne zuwa gawa. Yunsabuna ila abaihim, zuwa ga iyayensu maza ba mata ba, la ila ummahatin, ba zuwa ga iyaye mata ba, kama yanzu umul kafir, kama yadda da yawa suke riyawa. Walidhalika tarjamal bukhari alayhi bi qawlihi babu ma yud'a an-nasu bi abaihim, babun da yake magana yud'a an-nasu bi abaihim, a rika kiran mutane da iyayensu. Ai kun ga kasar da ta fara legalizing na auren jinsi, yanzu abin ya fara damunta, duk wanda yake bibiya zai ga sati 1 2 nan wani abu ya faru. Wata kasa ce ta fara legalizing auren jinsi a kasashen turanyan mawace ce, na'am, island ce, island ita ta fara legalizing auren jinsi. To yanzu abin ya zo mata wuya, don kwanan nan wani abu ya faru, sai wata yar island ta auri wata yar UK, da ta aure ta sai suka ji suna so ya kamata su haihu. Ya kamata su haihu, ai anan zai Allah zai anan Allah zai kaskantar da su, domin sunnar Allah, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa min kulli shay'in khalaqana. Hatta maganar nan da nake yanzu ana ji, in ba dan an hada mata da miji ba, maganar ba za ta yi ba, dole sai da negative da positive. Duk wani abu da kaga yana yiwa negative da positive ne, haka sunnar Allah take. Ba yanda za a yi maza su rayu jam'ul muzakkaris salim, zalla ba za su rayu su kadai ba, mata ba za su rayu su kadai ba. To su sai suka dora wa kansu cewa yanzu Air Island ta auri Air UK, kuma yanzu suna son su haihu, sai suke ganin ya za a yi, sai aka yi yarjejeniya a junansu, ɗaya ta yarda ita ce miji, ɗayan kuma ita ce matar. Saboda haka shi wadda ta, ita wadda ta ɗauka ita ce mijin, sai ta je ta nemo wani namiji daban, aka ɗau sperm ɗinsa da kwanta aka haɗa, sai aka sa a wannan mahaifar wannan matar tata, surrogate mother kenan ko. Saboda haka aka sa kwan anan, bayan sun raine shi daga can tsakanin wancan namijin daban da wannan matar da tayi ta ce mijin, aka haɗa kwantin sai aka sa wannan matar tata. Da aka saka, tunda kaga duk ba kwayaye bane, sperm ne da kwai. Saboda haka har ta haihu, ta haife ɗa. To a dokar su kaga yadda ake yi, zuwa za a yi kotu a tabbatar da cewa wane ɗan ƙasa ne, ba nan bane kara zuba da zama ka haihu ba sani ba. Su can sai an je an wa yaro rijista a kotu. To da aka tashi a jikin form ɗin gurin parent, kawai sai alkali ya duba da kyau, sai ga gaba ɗaya gurin father an sa sunan mace, gurin mother ma an kuma sa sunan mace. Sai ta yi na baban yaron nan, ta daga hannu ta ce ga ta ne, yace baya zan rainin hankali, shi baban yaro yake so. Ta ce ita ce baban yaro, yace ya ra'ayi mata su haihu. Kuma kun ga matsalar inda ta ƙara faɗi, saboda kun ga da duk ƴan island ne, wataƙila ta zo musu da sauƙi, ɗaya ƴar UK, ɗaya ƴar island. Alƙali babban Allah na kafaru ne, yace san bai yadda ba wallahi, shi ba yadda za a yi wannan haukan, yace ba za a yi wannan haukan da shi ba. Mata su haifi na ɗa, a nemo ai father aka ce, ba maza an maza ba, father an maza aka ce. Gurin parent kawai an samar mata, yace shi bai yadda da wannan, ko ba yadda za a yi mata su zama parent, dole sai da uwa da ɗa, da uwa. To yanzu nan can da ake, in kuka bibiyi zan can za ku ga ta ce wa sun ce wasu yadda ba a fil za su, shi dai ya ce shi dai in dai da ransa ya ce shi ba zai taɓa ba su shaidar zama ɗan ƙasa, ɗan su ba zai taɓa zama ɗan ƙasa ba. To yanzu abin ya fara zuwa musu wuya, shi sa duk ƙa'idar da Allah maɗaukakin sarki ya gindaya ya ajiye ta. To kawai mutum yana so zaman lafiya ya bi. Idibasul basirati, cikakken idibasul basirati, ba yadda za a yi maza su haihu su kadai, ba yadda za a yi mata su haihu su kadai. Shi sa tattauna da muke da wani dakta cewa ɗaya daga cikin hikimomin Allah hatta a ƙarƙashin ayar wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha da kuma wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, akwai hikima. Shi ne aka kawo cewa hatta in mutum yana so aure ya zauna lafiya, in ka tashi neman fatina ɗinka na aure, in mai zafi ne kai to aure mai sanyi, shi ne negative da positive ɗin. Idan kana da zafi to aure mata mai sanyi, gidanka zai zauna lafiya. In mai sanyi ne kai, kakka aure mai sanyi gidanka, domin ƴaƴanku taɓararru za su zama. Samo wanda ta bi kaɗan zafi-zafi. Shi ne daktar, wani daktar yake ba mu, wani abokinmu ne daktar, sai yake ba ni misali, yace eh gaskiya ne, yace su suna yara, suna yara, mahaifiyarsu da mudubi take tsorata su, saboda ta fi babansu zafi. Tarbiyyarsu sun taso hafizin alkur'ani ne, kuma medical doctor, yace wallahi malam mun taso da kofuta za a yi, duk movement ɗinmu tana kula. Yace akwai ran da za mu fita, dama an za su fita, za ta ɗauko mudubin nan da ake ajiye iyaye da dogo. Saboda haka sai ta ɗauko mudubin, sai ta kira wasu ta tsaya su kalla, sai ta ce kun ganku a ciki ko a waje ma ina ganin ku. Ta ce inda kuka ne ina kallon ku, ta cikin mudubi, yadda na ganku yanzu to haka nake ganin ku a waje, CCTV na kenan. Yace mun malam wallahi 100% mun yadda, yace dan akwai ranar da mun tafi sai muka tsinci silai, wana ya tsinta, da ya tsinta ya ga mai ice cream ya sai mana na CCM CCCC kowa aka ba shi. Saboda haka muna dawowa gida saboda bulip ina mama ta gan mu, ina zuwa ne ce wallahi mama ba ni na tsinta ba, yaya ne ya tsinta kaza kaza kaza, tace to tunda ka faɗi gaskiya ko ma nan na yafe ma kai ta zane ban. To wannan abubuwan suna da tasiri matuƙa matuƙa. Saboda haka ya kamata musamman matasa, idan ka lura cewa ga ɗabi'ar ka ko ka nemi mata da compatibility ka, in ba ka wallahi aure ba zai ma daɗi ba. Sai dai kuma idan ka san cewa gaba ɗaya haka kuke, to sai ka sassauta kai ka sako ka kyale ta da zafin ita kadai, shikenan. To kaga yanzu an daina ta al'amari. Amma positive da positive ba sa haduwa, negative da negative matsala ce wayarwa spark za su. To wannan shi ne, to shi sa la tabdila li kalimatillah, duk abinda Allah ya gindaya na dokoki in aka kauce masa ba za a ga daidai ba, ba za a ga daidai ba. To wannan kenan. Malai ya ce الحديث الهادي عشر بعد الأربعمائة الباومية حديث ندري هدو نشارها أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن كربونك عبد الله بن عمر الله يكارى مسيدا أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة للي وتمات عن ساميتا أتكم ونسائي نياقوك أنه تيرادة من الله استبتع قريش wani ya ɗaya daga cikin yaƙoƙi da aka fita sai aka samu wata mata. Mun biya wani ba'abi na wannan hadisin a baya, maktulatan an kashe ta bankaran nabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana gani sai ya inkari katilan nisa'i, cewa daga yau kana ƙara kashe, waye kashe matan nan, ba a kashe mata a ka'idar yaƙi, wasu biyani da ƙananan yara. To annabi ya yi inkarin kashe mace wasu biyan da kuma ƙananan yara, da mata da ƙananan yara, inda ba makami suka ɗauka ba. In suka ɗau makami za a kashe su, amma in ba su ɗau makami ba ko ta tsakiya kula su ba mai taɓa su, a ƙa'idar musulunci ne. Za mu koya ƙarƙashin hadisin tahrimu qatlin nisa'i wasu biyan fil magazi wal garat, haramun ne a kashe mata da yara a yaƙoƙi da kai harare. Malam yuqatilu, mutukar ba yaƙi suka shigo ba, mutukar ba su shigo yaƙi ba. Na biyu, adilul islam, adalcin musulunci, wa samahatihi, da kuma sauƙinsa, hatta fi mu'amalati adai, hatta wajen mu'amala da abokan gabansa sai musu adalci. Na uku, rahmatu rasul alayhi salatu wassalam, yadda annabi yake da jin kai da tausayi. Na hudu, annal qitala wal azab innama yakunu ala almuqatilina min al'ada, ku sani cewa shi yaki da azaba suna tabbata ne akan wato abokan gaba, min al'ada cikin wato masu yaki cikin abokan gaba wanda suka fito yaki. Na biyar, yajuzu qatlun niswan wasibyan, ya halatta wato a kashe ƙananan yara da mata, mutukar wato sun ɗauki makami, mutukar sun ɗau makami. Al hadisi sani ashara ba'da al-arba'umi'a, hadisi na 412, ana Anas bin Malik radiyallahu anhuma anhu qal anna Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin al-Awwam, Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake, Abdurrahman bin Auf da Zubair bin al-Awwam shaka wal qamla, shin kai koke mun biya wannan hadisin shi ma, koken kwarkwata ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga annabi tsira da aminta Allah su tabbata gare shi, da take damu su a jikin gashinsu, tunda suna da gashi da yawa har baya. To in sun kwanta a ƙasa sai ta makale sai ta yawa, fi gazatin lahuma, a wani yaƙi nasu da aka fita ta dame su, farakasa lahuma, mun yi a cikin kitabul hajji, in za ku tuna a kitabul hajji, farakasa lahuma rasulullahi fi qamisil harir, sai annabi ya yi musu wato duk da kitabul hajji nuna akai kamar kuraje na damun su a jiki, sai annabi alayhi salatu wasalam ya daga musu kafa ya musu rukusa sauki fi kamisul harir, cewa za su iya sa rigar alhariri. Kun ga san mun biya satin da ya wuce haramun ne a sa rigar alhariri ga maza in ba ɗan yatsu biyar kawai ba ko ƙasa da haka. Wa ra'aytuhu alayhi ma yace Anas bin Malik yace naga kuma riga alhariri a jikin su. Zikira Abdurrahman din da mai kuɗi ne, na shi da Zubair bin al-Awwan shi ba mai kuɗi ne. Me za mu koya karkashin hadisin? Hadha al-hadithu aslun lil qa'idati al-fiqhiyya al-mashhura, wannan hadisin tushe ne wajen wata ka'ida ta fiqhu da ta shahara, cewa ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, ko kuma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Wannan formula ce. Na biyu, jawazu lawsil harir daruratan, sanya wato tufafin alhariri a halin larura. Sannan na uku, anna alharira muharramun aslan, alhariri asali an haramta saboda magana cewa rakasa. Ita kuma rukusawa, rukusatu la takunu illa ba'da tahrim, duk abin da kaje an ce an yi rukusa to asali haramta shi akai, yanzu takaitawa mutane akai. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما الحديث الثالث بعد عشرة بعد الأربعمائة حديثي من لما تدريه دو لشاوكو نعم تدريه دو لشاوكو. أنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أنه قال أن كبر عمر بن الخطاب الله يكرمه مسجد دايتي كانت أموال بني النضير, dukiyoyin Banin Nadir Yahudawan nan, dawa manyan Yahudawa Madina da Annabi ya dawo su uku ne, Banu Kainuka, Bani Qurayza, Banin Nadir, gaba ɗaya kuma sai da aka bata da su. Kun ga da Annabi ya dawo Madina an yi yarjejeniya da alƙawarin zaman lafiya tsakaninsa da su, an yi musamman su wannan Banin Nadir ɗin. Abin da ya faru kamar yadda muka biya a ƙarƙashin Suratul Hashri wajen ayat da Annabi ya zo ya yarjejeniya da su, cewa ba za ku yaƙe ni ba, ba zan yaƙe ku ba. Yarjejeniya zaman lafiya kenan. Idan wani a cikinku ya yi kuskuren kisan wata ƙabila, za mu haɗumu da ku mu biya kuɗin. Idan namu ya yi kuskure na wata ƙabila, za mu haɗumu da ku mu biya kuɗi. Da an yi rubuta wannan yarjejeniya, an yarda da ita, an tafi a haka. To Banin Nadir da ta rage bayan sauran an gama da su, Banu Qurayza mun san me ya faru da su, Banu Kainuka mun san me ya faru da su, Banin Nadir din da suka rage, sai Annabi alayhi salatu wasalam wasu mutane Annabi ya tura musu ƙura mutum 70. In aka ce ƙura a wannan lokacin ba mahaddacin Qur'ani kawai, a wanda ya san fassara abin da ya haddace, su ne ƙura zamanin sahabban Annabi. In kan zancewa na ƙari'i ne, ma'ana wanda ya haddace izu goma da ma'anarta, su ne ƙura. Ko da baka haddace izu 60 ba, in dai ka haddace izu 5 ka san ma'anar, kana cikin ƙura'u. An fahimta da kyau ko? Yau shi yasa muke yawan gaya wa alarammomi, abu mafi muhimmanci a gurin alaramma da ka yi hadda mai kyau, yi ƙoƙari ka san ma'anar. In kwakwalwaka na da fadin da zaka ɗebo, duk kira'at sai ka ɗebo, amma ba shi ne a hannu ba. Abinda zai sa Qur'ani ya fi girma a zuciyarka shi ne ka san ma'anarsa. Ka dan faɗaɗa da yawa ɗaya, wato a ƙari'i ɗaya, ruwayar Hafsu da Warsh, ko kuma a ruwaya guda biyu alal aqal, da ruwayar kira'ar Asim da kira'ar Nafi'u, kowa ka ɗau ɗaya ya isa, domin da su ake tattadawuli. Sannan ka yi ƙoƙari ka san ma'anar Qur'anin, ya fi garɗi. Ko sallar da raka tashi yanzu zaka biya sabbi isma rabbika al'ala zuwa ƙasa, inda kana gane ma'anar za ka fi jin daɗin sallar fiye da inda ka ɗauko ba ka ganewa, ta fi daɗi, za ka fita cikin sallah da kushu'i. To saboda haka Annabi ya tura ƙura'u su 70 da suka je wayannan mutanen ashe yan yaudara ne gaba ɗayan su suka kashe su duka gurawun nan sai mutum ɗaya ne ya silale Allah ya taimake shi ba su gan shi ba ya gudu shi kadai ya dawo shi kuma ana kiransa Amru bin Umayya Abdamri Amru bin Umayya Abdamri to a hanyar dawowa shi kuma da ya ga wasu mutum biyu sai ya ɗauka ƴan wannan ƙabilan ne shi ma ya silale ya fusata ba su sani ba gaba ɗaya kashe su ashe kuskure ne ƴan Banu Kilab ne ba ƴan ƙabilar da suka yi masu wannan ta'addancin ba ne kuma kaga ga yarjejeniya cewa aka yi kuskuren kisan wasu za a biya diya sai annabi ya ɗebi wasu sahabbai da ba su da yawa ya ce ku yi ku raka ni gurin Banu Nazir in je in gaya musu ga kuskuren da Amru bin Umayya Abdamri ya yi. Annabi alayhi salatu wassalam ya taho da sahabbai suna zuwa ya ce su jira ya je tattauna da manyansu ga abin da ake suka ce to ai ba matsala bari mu je mu kawo diya. Sun tafi kawo diya yana zaune sahabbai sun shiga wani abun sai kawai wasu daga gefe suka ce musu kun ga yau ba mun samu dama bawan Allah nan muna ta neman sai da rayu mu kashe shi yau ya zo har inda muke tsammani ya kuke gani wasu suka ce kawai a hauta saman tsoron da yake gefen gurin a sako mai dutse markaɗe shi saboda haka suka kuma yadda kafin su aiwatar da abin su sai mala'ika Jibril ya zo ya gaya wa Annabi alayhi salatu wassalam ya ce tashi ka bar gurin ga abin da za su yi ma ya tashi ko gaya wa sahabbai bai ba kawai sai daga cikin sahabbai wani ya ankara cewa shiru Annabi alayhi salatu wassalam har yanzu wai ina yake ne baya nan kawai suna haka sai ga wani ya taho suna ta magana tattauna kan Annabi alayhi salatu wassalam sai ya ce ai na ganshi ya ma kusa shiga Madina tun ya tafiyarsa kawai to shine yana komawa da suka je ya Rasulullah ka taho kuma sai ya ce ga abin da suka shirya yi kowa ya shirya yaki za a yi sun warware alkawarin da aka yi da su wannan ɗabi'ar Yahudawa ce shi za abun mamaki da Larabawan yau ba ta gane Qur'ani domin Qur'ani ya gaya ma waye bai Yahudi ba zai taɓa cika alkawari ba na rantse da Allah ba zai taɓa ba shi yasa aka shekara 50 da ƴan kai ana shan shayi a Filistin ai shekara 50 da ƴan kai sai dai ayi mutum a sha shayi a tashi ba zai taɓa yiwa ba domin Allah ya gaya muku suwa yi ba zai taɓa cika ma alkawari ba zai taɓa ba saboda haka da aka zo suka ji labarin cewa Annabi zai kawo musu hari sai suka ce to su kwana cikin shiri a garinsu sai Annabi ya ce wa sahabbai kawai mu kewaye garin ba shiga ba fita aka kewaye madinan gefen unguwar Banu Nazir gaba ɗayanta to su kuma mutane da Allah ya musu baiwa ta noma da kayan saki shi yasa aka ce in ka kashe wani a cikin su falaka salabuhu domin kayan su na kira duk gwalagwale ne takobi gwal komai gwal silke gwal duka hular kwano gwal ko azurfa saboda haka sun yi kware a noman dabino gaba ɗaya garin su saboda wato alatu ma da dabino aka kewaye shi wannan dabinon da kake gani in ka shiga shagunan ko kasuwar dabino a Madina kowane nau'i kaga kala kala sama da kala 20 to duk sun kewaye Madina da kala kalan dabino saboda haka da aka kewaye garin suna nan aka fara kwanaki sai Annabi ba sahabbai umarni cewa gaba ɗaya da bidan kusare su duk kusare su domin su san cewa ba gudu ba ja da baya kuma da bidan nan suna ce abinda suke ɗauke musu kewa ko ba abinci za su ci da bino to a sare da bina shi ne har suka fara surutu cewa wannan irin ta'adi ne barna sun ce su musulmi ne Allah ne ya aiko annabinsa amma suna ta'adin barnar arziki sai Allah ya saukar da maqata'atun millinatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah duk abin da aka yanke na wannan dabinan ko aka bar wata a tsaye yace Allah yace ni nasa su ba shi ke nan da ya kare ba to da suka ga persecution din yayi yawa annabi ya ki daga kafa yunwa ta fara damun su sai manyan su suka zo suka ce sun yi saranda sai annabi alaihi salatu wassalam yace akan sharadi za ku bar garin walau la an kataba Allahu alaihimul jala'a la'azzabahum fid dunya saboda haka za ku bar garin gaba daya suka ce sun yadda sannan kowa zai dauki laftu na mangala ɗaya ne kadai abinda aka bashi dama duk abinda kuke da shi cikin gari an yi da ku dau man kowa ya dau mangala ɗaya waje ba a yadda ka dau ko kayan daki ba za ku diba komai naku sai kun bai sannan a mangala ɗaya ba a yadda ka dau makamai ba iya abinci kawai suka ce sun yadda to wannan shine abin da ya faru da Banu Nadir aka kore su gaba daya suka fice sannan abubuwan da ya faru a cikin gari gaba daya garin ya koma ganima ko fayu na musulmi to wannan shine kungiyar da yake su ne Banu Nadir to shine anan yake cewa kana ta muwali Banu Nadir mimma afa Allahu ala rasuli dukiyoyin Banu Nadir yana daga abin da Allah ya korowa ya kwaranyowa wato manzansa dukiyar da Allah ya koro manzan dama dukiya kala uku ce yayi ta yaki ko dai ganima ko jizya ko fai'u ganima wanda aka gwabza yaki kenan aka zo sai a zo a raba kamar yadda annabi yake rabawa jizya kuma shine a zo a tawo a sa muku wata tara ta musamman hatta yu'dul jizyata an yadin wa hum sajirun a dora muku wata tara fayu kuma ita duk da fayu ita ma kala biyu ce akwai wanda take ta annabi sai zalla wanda ba gwamza ko wanda irin yaki ba kenan akwai kuma wanda annabi zai san wa mutane to wannan ita mimma fa Allah wa ala rasuli yana daya daga cikin abinda Allah ya koro manzansa me yasa mimma lam yujab fil muslimina alayhi domin musulmai ba su kai hari ba wani effort kai Allah da kansa ya kori Yahudawa ba wanda ya daga makami ya zo ya saru wani a ciki wala ikabi ka gane bi khailin an bai da rage ko da dawakai wala ikabin ko raquma ba ku kai hari da dawakai ko raquma ba shine min malam yujabil muslimina alai yana da daga cikin abinda musulmai ba su kai hari ba بخيل الدواء كي ولا ركاب كوراكما وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا تؤمن وان انتهى النبي جزا الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة اهله سنة تبير النبي هكذا انتهينا ازي بنتين ايالان سنة شكرا قدا وانا تاري نيمي كيون الله يهوري ما كسيا بنتين شكرا سنة جيتا النبي eh in Allah ya hoye mutun ya sai abincin shekara shi za wata ran malam Shehu Mansur wata lakta da Najiya yi Najiya na bayanin cewa ƴaƴansa da ya aurar duk ɗansa da zai aure ya dora kowanne ɗansa a ƴaƴansa cewa sai kai tanadin abincin shekara sannan kuma yana fita yana shiga ƙa'idar da ya dora ƴaƴansa kenan kana tunyewa kana kuma suke gibi wannan tsari ne mai kyau cewa mutum ya dauki wannan tsarin na cewa bari yayi ma matsalar shi ne mafi yawanci matasan mu in aka yi aure in ma an kai maggara abokansa zai ta gayyato ana ta shirbe ba shi da tsarin da cewa bari ya tofin alal aqalli buhu biyu yana yin kaza ba shi da wannan tsari shi yasa akwai cikin matan wasu abokanmu akwai baiwa Allah da har yanzu ina girmama tunaninta lokacin da wato abokin mu ya aure ta an tara ma irin gudunmu wannan da yawa da ya zo irin amarcin nan ya fara zuwa ba dau lokaci da ya fara daukanta sa'ad a tafi dan guri kaza da ta ga ya fara ɗaya biyu ku tace zauna tace kaga wannan abun tace ba zai dore ba da bakin sa yake gaya mana wallahi sai ba zai dore ba ya kamata mu yi abin da zai kulle mana wannan abin da za a yi ta yi mu yi abin mu yi kullewa tace ita ta dora shi a tsari mai kyau shi za da zai yi lokacin da zai yi amarya sai da ya gaya mata cewa ki girmama wannan shikenan an gane ko to saboda haka wanto annabi yana ajiye abincin shekara guda sun mai da aluma baki filkura sannan sauran abin da ya rage sai ya raba ya sanya shi ga filkurai dangane da abin da ya shafi dawakai da dabbobi wasilahi da makamai aidatan fi sabilillah azza wa jal dan tanadi ga daukaka wato a yaki dan daukaka addinin Allah da Allah yake wa aidu lahu mastada'tu min quwwa to sauran kuma sai a je a sai makamai a sai abubuwan da ya kamata wannan shine lokaci yayi to to kamar dai da muka faɗa za mu iya karasawa yanzu muna da hadisai daya biyu uku hudu biyar duk gajejjerun hadisai ne shida sai wayanta hadisan guda biyu saboda haka sati da za mu yi karatu za mu iya kammalawa insha Allah ta'ala sai dai sati mai zuwa mu ma karatun da nake muna karatu da Professor Muhammad Sani Rijiyar Lemu akwai littafin da za mu sauke sati mai zuwa kuma walima za a yi haddare kun ga ba zai yi ta wannan ana ta ana walima ba yawwa to saboda haka tun safa za a zauna har dare karatu kuma walima za a yi ta musamman dan raguna za a yanka da to kun ga ba zai yi a yi kulluwar sharbuwa ni ba eh insha Allah ta'ala to ai ba kai wani inda ba kai akai karatun kana na kai yawwa to wannan shine insha Allah sati mai zuwa ba mu da karatu amma na bayan san Allah ya ara mana lokaci za mu kammala littafin insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure ya Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da sifofinsa maɗaukaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyarmu iyayenmu da malamanmu da yan uwanmu da suka raga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah maɗaukakin sarki ka ƙara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ƙasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya da abin da muke jin tsoro Allah ka ije mana shi muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa ƴaƴanmu da ƙannai da suka kauce hanya Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka ba mu damuna mai albarka اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وصانا بالدعاء برحمتك يا هادي يا سلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين